الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدي بابا كراتون الاشماعية المسي بابا تبلا عمس الله شوزينا عكس وانظر سري درين نتنسيت المدمر أبنى جماعتنا أعطيكم كراتا بيرنا ميلادية تلاتي بتقصة مسي بابا زي مكافي يعني في حق صحة سيري الأقل لأن الأقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح الناس الشام في تلك الحالة يتفع روحة تصحى تصاني بدأت كيف رد على الإنسان في العزمي الأقل والهنكري لا دعاني نشهد أن لا أقل له دعاً بدأت الهنكري كالمجنون كما يرى كثير والمغمى عليه بعد نفسنا لا يصح من السلام عن النداء من كان تابع بالجريش يعني هذا قطاع لبعض بكثير من قطاع وسط هذا الاسم هو كليس في تلك الحالة التي اتكلم عنها يعتمد على الاجنان التي لا يبدا كان عند التي تقبل هنكلي اذا عاد اليه اقلها لدى هنكلي تلقى نفسه وبعد السلام الكبار قد بايش الكرد يعني أن يقضى مراته من السلام لدى عدم دمار شيخي بحزبي بحزب الكرامي أهل باكس أنا مدعي عرف ذات الفعال بعد أتبع تبعها كلمة مكلفة بني سبب هكا مدعي ديك من دمار شيخي بحزبي سوى تبعها لحزم ديكي كيشتا
sannan ciyarwa wani abu ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake so yake bukata manzo sallallahu alaihi wasallam yake fadaitarwa idan mutum ba a ciyar da shi ba yunwa yakan iya halaka shi amma bawa in ba yantar da shi ba rashin yantar da shi ba zai halaka da shi ba zai halaka da shi ba to wannan yasa shi Imam Mali yafi son kai kafarar ka da ciyarwa saboda waɗannan dalilai da suka gabata Allah subhanahu wataala saboda muhimmancin ciyarwa da aka tambayi ƴan wuta suka ambaci rashin ciyarwa ɗaya daga cikin dalilan da yasa ya kai su cikin wuta ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakutu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu biyawmiddin hatta atana yaqin suka ce wa lam nakum nut'imul miskin yana ɗaya daga cikin dalilai ko sababban da suka janyo muka shiga cikin wutar saqar saboda ba ma ciyar da miskin idan muka duba wannan wani kanta ne da yake zukatan musulmai umuman cikin wannan zamani mutum makwabcinsa zai kwana da yunwa amma shi a gidansa ya jera hatsi buhu goma ko goma sha biyar kusan abincin shekara ciyarwa ma gabaki ɗaya ya tashi cikin wannan al'umma misali bare bare da aka san su da harkan ciyarwa yadda bufar bare a da ba zai ci abincin shi ba shi kaɗai a cikin gida zai fito a tire abinda ake kiran shi lesha nisha wato lesha kowanne magidanci ya fito da abincinsa waje a taru a ci a waje guda samari da matasa a anguwa waɗanda ba su da aure ba su da matsalar siyar abinci kawai a maciya ga abinci da yawa an fitar kawai su zo su ci su yi tafiyarsu wannan sanannen abu ne haka nan waɗanda masu ƙananan ƙarfi kai wani ma ba za a gane ba a dafa abinci a gidansa ba an zo an jejjera tire daban-daban saboda haka sai ya saje a ciki kawai a ci abinci da shi ba za a ma san da cewa a gidansa ba fitar da abinci ba amma irin wannan al'adu an duk yana so ya zamanto babu sai dai mutum a flat a gidan shi da matan shi da yara su ci abinci da Allah ma masu gadinsa ma suna gate ba a mika musu abinci wannan al'ada ce ta turawa ta saba wa al'adar musulunci to saboda haka Imam Mali ya ce ya fi so ka yi kafarar kama da ciyarwa saboda muhimmancin ciyarwa ya ce amma za ka yi yin kafara da ƴantar da bawa ko kuma baiwa au bi siyami shaharaini mutatabi'aini ko kuma da yin azumi wata biyu a jere kai azumi wata biyu a jere in ka yanke a wannan lokaci sai ka sake dawo da wani sabon farawa idan yankewar kaɗan daga gunka ne da gangan amma idan wani sababi ne kamar mace ce tana yin azumin kafara wata biyu a jere sai jinin haila ya zo mata wannan ba ita ce ta yanke jera azumin ba da gangan wani abu ne ya zo mata bata iya kare abin wama wasala min ghairi al-fami ila al-halqi yace abin da ya isa ba ta baki ba ila al-halqi zuwa makogoro wani abu ne ya isa zuwa makogoro min ghairi al-fami ba ta baki ba min udunin yace misali abin ya isa ta kunne ne au anfin ko ya isa makogoro ta hanci au nahau zalika ko makamacin haka walau kana yace walau kana hukuna walau bakuran yace ko da hayaki irin na turarawa din nan abinda kaman kayaci wanda ake mata suke sawa ko da shi ne fa alaihi alqada'u faqat yace akwai ramuwa guda ɗaya rak kawai akan sa abinda yake nufi duk abinda ya shigo maka makogoro ba ta baki ba ta hanci ya shigo ko ta kunne ko da irin turara daki da mata suke yi ya shigo ta hancinka ta kunnenka to wannan lokaci yace akwai ramuwa guda ɗaya rak akai to saboda haka wani abu ne wanda ya kamata mata suna kula sanya turare in ma ya kasance gabanin yin sahur ko in ma ya kasance an yi buɗa baki yace wa misluhul balgham almumkinu tarhuhu haka nan yace majina wanda za a iya tofar da shi abinda ake nufi da majina albalgham shine majina wanda ba na hanci ba, majinan da yake fitowa ta makokoro, majinan da yake fitowa a makokoro, wanda in ya fito zaka iya tofar da shi da bakinka. In zaka iya tofar da shi a bakinka ka ki tofarwa ka hade, to wannan shi ma bayan ya fito ka hade akwai ramuwa guda daya a kanka, saboda wani abu ne a waje ya shigo maka makogoro kuma ta baki. Bayan ya zo baki zaka iya tofarwa, amma kuma ka ki tofarwa din sai ka hade, to wannan shi ma akwai ramuwa daya a kanka. Yace wal ghalibu min al madmadati was siwaki, haka nan ruwan da ya rinjaya daga kurkuran baki ko aswaki, kana goge bakinka da aswaki ko kuma kana kurkure bakinka a alwala, sai yafi karfinka sai ka hade, to wannan shi ma akwai ramuwa guda daya a kansa. Wa kullu ma wasala ila al ma'ida, yace dukkan abin da ya isa zuwa hanji, walau bil hukunati al ma'ia, koda da durin ruwa ne, aka ce al ma'ia abin da yake ruwa, misali abin da yake kaman kananjiri ko mai ko nono ko kunu, duk abin da yake ruwa a larabci ana kiran shi al ma'ia da ayin, koda da duri ne na ruwa. Kaman yadda misali idan mutum ya kamu da mura, akwai magani na gargajiya akan iya dura masa man shanu misali ta hanci ko irin wannan duri. In har ya isa zuwa hanji, yace to shi ma akwai ramuwa ɗaya rak akai. Wa kaza man akala ba'da shakkihi fi tajri, yace haka nan wanda yace abinci bayan yayi shakku akan alfijiri, ya yanke lokacin sahur ya wuce ko bai wuce ba yana shakka. Abinda yake a kansa shine tunda yana shakka kada ya kuskura ya ci abinci, magana sahur babu, amma yana shakka kuma yazo yayi sahur ya ci abinci, to wannan shi ma akwai ramuwa ɗaya rak a kansa. Shine yace laysa alayhi fi jami'i dalika kullihi illa alqada, cikin waɗannan abubuwa gabaki ɗaya da muka ambata yace babu komai a kansa sai ramuwa, ina nufin ba kafara a kansa. wala yalzamuhu alqada'u fi ghalibin min dubabin, yace ramuwa ba zai lazamce shi ba, ba zai zamanto dole a kansa ba daga rinjayen kuda, kuda ne ya rinjaye shi yana kadawa saboda suna da yawa a wajen, yana koran su sai ɗaya ya kubce ya shiga ta bakinsa ko ya shiga ta hancin shi ya wuce makokoro. Au gubari tarikin, ko kuma kuran kan titi, kura na kan titi ya rinjaya ba yadda ka iya da shi, ya shiga hancinka ya wuce makokoro ko ya shiga bakinka ya wuce makokoro. Au daqiqin, ko wani gari irin wanda ake nikawa, garin nika ko a goma masu sana'ar inji, au kaili jipsin, ko kuma irin narkakkun turaren wuta wanda ake awunsu, lisani'ihi ga wanda yake mai sana'arsa, wannan gari ya wuce mishi makogoro ta hanci ko ta faki, yace wannan ba komai a kansa. Wala fi hukunatin min ahli, yace haka nan uri na magani shine akwai wani irin nau'in magani da maza suke yi a lokacin da suka samu raunin al'aurarsu ta maza, akan iya durawa wani magani ta kulin kan zakarin namiji, to irin wannan shi ake kira hukuna min ihli, to wannan shi ma idan mutum ya dura saboda yin magani to shi ma babu komai a kansa. Wala fi tuhni ja'ifa, haka nan babu komai a kansa idan wani rauni shi ya shafa amishi da mai ko magani narkakke kamar mai, misali rof ne ko kuma masleta da makamacinsa, ko mai shanu ko mai mantega, akwai wani kurjinka da yake ciwo ya ka shafawa kai, to wannan shi ma ba komai a kai. Yace yajuzu lis sa'imi siwaku fi jami'i naharihi, yace mai azumi kuma yace ya halatta a gare shi yayi aswaki a cikin dukkan ranar shi. Wal madmadatu, haka nan ya halatta ya kurkura bakinsa, lil afashi, saboda tsananin kishirwa lokacin kar su yadda za a yi, to ya halatta ka kukure bakinka domin bakinka ya dauki danshi ya zamanto danye domin kada ishirwa ya dame ka. Wannan ya halatta. Wal isbahu bil janaba, yace haka ne ya halatta a gare ka ka kwana da janaba. Ka kwana da janaba, janabar ya same ka gabanin yankewan alfijiri, amma ka kwana da jama'an janaban ba kai wanka ba. Yace wannan ba komai a kai. Wal hamilu, mace mai ciki, ba a cewa al hamilatu, saboda duk abin da ba a samun sa a namiji, to ba a kawo alama ta ta'anisi a mace. Misali al ha'ibat, mace mai haila, saboda ba a samun namiji mai yin haila. Domin haka ba za a ce al ha'idatu ba, sai dai a ce al ha'id. Al hamil, mace mai ciki, ba a samun namiji mai yin ciki, saboda haka ba za a ce al hamilatu ba, sai dai a ce al hamil. Haka nan duk wani duk wata sifa da ba a samun irin ta a maza, to in an ambata wa mata ba za a kawo alama ta mace ba. Sai a ce wal hamilu, mace mai ciki, idza khafat ala ma fi bataniha, in ta ji tsorowa abin da ke cikinta, wato tana da ciki, abin da ke cikinta ɗin jinjirin, tana tsoron yin azuminta ɗin yunwa ya halaka jinjirin. Asbarat, yace sai ta ci abinci, sai ta karya azuminta, ma'ana ta ajiye azuminta. Walam tut'im, ba za ta ciyar a maimakon ranan da ta ajiye azuminta ba. Wakila tut'im, wasu malamai suka ce za ta ciyar. Ma'anar wannan kuwa shi ne mace ce wacce take da ciki, ta yi niyyar za ta yi azumi, to sai dai ta ga lalle in ta yi azumi ɗan da ke cikinta zai raunana, ko likitoci sun ce mata in ta yi azumi to ɗan nan ba zai rayu ba, ko zai fuskanci wani matsala na lafiya. Da wannan lokaci sai ta ajiye azuminta. Ajiye azumin babu saɓani tsakanin malamai. Saɓanin da ke tsakaninsu, in ta ajiye azumin za ta maye gurbin azumin ne da ciyar da mudu ɗaya, ko kuma ba za ta ciyar ba, tunda darura ce ta hana ta yin wannan azumi. To wannan akwai saɓani na gun malamai. Abin da ya fi dai shi ne ta ciyar ɗin, saboda me? Saboda fita a saɓani. Malamai suna cewa duk abin da ya kasance ko kai ko karkai, to ka kai kokari ka ga cewa ka fita a saɓani, ka fita a saɓani. Misali, in ta ciyar ɗin ba kawai shinkafa bane ko hatsi mudu ɗaya, to kawai ta ɗauka ta bayar. In ta bayar, akwai wanda zai ce ba ta da azumi? Babu, ta fita cikin wannan saɓani. Amma in ba ta bayar ba fa, in ba ta ciyar ba fa, a gun waɗanda suke cewa dole sai ta ciyar maimakon azumin da ta ajiye, to ba ta da azumi. To saboda haka ta yi kokari ta fita cikin wannan sab da ciyarwan shi da yafi. Wal murdi'u, matar da take shayarwa, nan ma bai ce wal murdi'atu ba, saboda ba a samun namiji mai shayar da nono, saboda haka sai aka cire alamar tutani aka ce wal murdi'u, ba ce wal murdi'atu ba. Wal murdi'u, mace mai shayarwa, idza khafat ala waladiha, in ta ji tsoro wa ɗanta, cewa idan ta yi azumi nonon ta zai kafe, yaron ba zai samu abin da zai sha ba, kamar yadda sananne ne yunwa yakan iya sa nonon mata yakan iya kafewa. Wa lam tajid man tastajiruhu lahu, kuma ba ta samu wanda ba ta ɗauki hayarta ta shayar da yaron ba, kamar yadda ana yin haka a da, akan iya samun mata a ɗau hayarsu yau ko gobe ko kwanaki guda biyu su shayar da yaro ya abin da za a biya shi, to ba ta samu wanda za ta ba wa yaron haya a shayar da shi ba. Awalan yaqbal ghayraha, ko kuma ta samu wacce za ta ba wa hayan yaron ta shayar da shi, sai dai yaron ne ba ya karɓan nonon waninta sai nonon mahaifiyarsa. Kun san akwai irin waɗannan yara, yaran da ba sa karɓan nono sai na mahaifiyarsu. Afbarat, ya ce to sai ta ajiye azuminta, sai ta ajiye azuminta. Wa at'amat, sai ta ciyar. A nan ba bai ambaci saɓani a kan ciyarwa ɗin ba, saboda akwai bambanci tsakanin danda ba a san halin da yake ciki ciki ba a ciki cikin mahaifa da wanda ana ganin sa akwai bambanci saboda shi wanda ake shayarwa ana ganin sa in ya shige cikin wani hali ko da kuka ko da wasu alamomi za a iya gane yaron ya shige cikin wani hali zai haraka sabanin wanda yake cikin mahaifa wannan ba za a gane halin da yake ciki ba to saboda haka lamarin ya fi munana a dan da ke cikin mahaifa fiye da dan da ke ake shayar da shi yake waje bayan an haife shi to tunda ko haka ne a can malaman suka yi sabani suka ce tutayim wa qila la tutayim amma anan ba su yi sabani ba sai ya ce wa at'amat zata ciyar in ta aji azuminta ita mai shayarwa wa kazalika shayqul harimu haka nan ya ce tsofaffin da yake ya tsufa tukun tsofo tukun wanda ba zai iya tashi ba zai iya tafiya ba ba zai iya yin aikin komai ba shi ake kira alharim ya ce shi ma idan ya ga cewa ba zai iya ba zai iya yin azumi ba saboda tsufan shi to zai ajiye azuminsa ya ta'imu amma zai ciyar shi zai ciyar ko kwana goma ko ashirin ko ta ramadanan ga baki ɗaya ne ya kasa yin azumi to kowanne rana zai ba da mudu guda ɗaya maimako ko musanyan azumin da ya ajiye idan aftara ya ce idan ya ajiye azuminsa ya ce to zai ciyar ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى نن irin sa yace wanda yayi sakaci saboda akwai fi'ilai guda biyu ana cewa farata ana cewa afrata farata shine gazawa afrata shine oba wato suna musanyin junan su in kace farata wato gazawa in kace afrata wato daurawa oba abu in kai rage shi tarrafa in ka kara shi afrafa kalmomi ne guda biyu shi ne yake wa man farrata wanda ya gaza komai sakaci fi qada'i ramadana na ramuwar abin da ke kansa na ramadana hatta dakala alaihi ramadan ramadanu akhar sai da kuma wani ramadanan yazo ya shigo masa ni ne ana bi na azumi uku ko hudu wanda ramuwa ne a kaina to sai ne sakaci ban rama su ba sai wani ramadan wani wata ramadan wani wata ramadan din sai ya shigo to me zan yi zan ci gaba da azumi na a maimakon ranakun da ake bi na kuma sai na ciyar na fitar da me na fitar da mudu maimakon kowanne azumi mudu ga daya wal itamu fi hadha kullihi yace ciyarwa cikin duk wannan bayanin da muka yi zai ciyar ba ta ciyar din nan yace muddin yace mudu ne an kulli yaumin kowace rana to zaka bada mudu daya na abincin da ake amfani da shi na abincin da ake amfani da shi ko hatsi ko dawa ko masara ko shinkafa ko alkama ko fulawa mudu daya misali a nike ne ko ba a nike bane maimakon kowanne rana mudu daya ya
bari muka gama muka gama sai kai tambaya yace wal itam fi hada kullihi mudun an kulli yawmin yace ciyarwa na wannan abin da muka yi magana akan sa duka mudun mudu ne an kulli yawmin ga kowace rana yaqdihi zairama wa yastahabbu lis-sa'imi yace ana so ga mai yin azumi kafu lisanihi ya kame harshen sa ma'ana kada yayi yawan surutu kada yayi zage zage ko kada yayi fada wannan zai rage mishi ladan azumi shi ne ya kame harshen shi in kuwa zai shiga cikin jama'a ya kame harshen shi kuma an fi so ya ware ya zauna a masallaci ko ni gushi kadai yayi ta karatun qur'ani yayi ta salati annabi ko istighfari ko haula la ilaha illa allah da tuti abin da ya samu a gare shi na ibada wa ta'jil qada'i ma fi dhimmatihi min as-sawmi yace ana son mai azumi ya gaggauta rama abin da yake kai shi ya hau kan shi na azumi abin da ya hau kan shi ma'ana ma fi dhimmatihi abin da yake kan shi yayi alƙawarin in bai yi ba zai rama saboda watan ramadana kana yi ma in uzuri ya shigo maka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ka ajiye saboda wannan uzuri karama wa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukha kamar yadda Allah ya bayyana to da uzurin ya same ka ka ajiye to azin da azumin da ka ajiye ko ya hau kanka na ramuwa shine ma fi zimmatihi abin da yake kan shi kenan min sauni to ya gaggauta ramuwarsa saboda bayanin da ya gabata kai azumi yana wucewa kawai sai karama misali wasu da suke sitta shawwal kuma akwai ramuwa a kansu misali to a wannan lokaci ana buƙatar yin ramuwan ne a kansu in ya so suka rama in kwana uku ne ko hudu ko goma gabanin watan shawwal din ya wuce gabanin watan shawwal ta wuce in suna so za su yi sitta shawwal din a koyaushe to shine ana son gaggauta ramuwan abin da yake kanshi na azumi wata tabu'uhu kuma ana son jera su a waje guda ma'anar ana son jera su jerawan ba wajibi bane ni ne ake bi na azumi kwana goma watan ramadana sai iya yin kwana biyu kowanne sati har in kara safiya daidai ne amma abin da aka fi so to idan na fara kada na ajiye sai na karasa kwanaki goma gabaki daya wannan shine abin da aka fi so wa yastahabbu sawmu yawmi arafata bi ghairi al-hajj yace hakanan ana son wanda ba alhaji bane ba mai yin aikin haji bane to yayi azumi na ranar arfa saboda sunna ce daga cikin sunnonin mu'akkadai na azumi amma ga wanda ba mai yin aikin haji ba saboda mai yin aikin haji kasancewa ya shagaltu da ayyukan shi na aikin haji da wahalwalun aikin haji to ba a so yayi wannan azumi din shi yasa yake da ghairi alhajj wa sawmu ashri fil hajja hakanan ana son azumi kwana goma na watan fil hajja kwana goma na watan fil hajja wal muharrami da kuma watan al muharram wal rajabi da rajab wa sha'ban abinda yake nufi da wannan shine ba yana nufin al muharram da rajab da sha'ban din su ma ana son ayi azumi kwana goma goma bane a ciki abinda yake nufi wa sawmu ashri dhil hijja wannan maganar sa ya kare ana son yin azumi na kwana goma na farko na watan dhil hijja ma'ana daga farkon watan har zuwa ranar arfa banda rana na goma din saboda rana ne na sallah saboda ya zo a hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min yawmin al-amalu salihu ahabbu ila Allah yace min hadhihi al-ayyam yana nufin al-ashr al-awwal min shahr al-hijja qila wala al-jihad fi sabilillahi qala wala al-jihad fi sabilillahi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam ya'ud aw lam yarji' bi shay'in min dhalika manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu ranakun da aiki salihi aka fi son sa fiye da ranaku goma nan na farkon watan Zulhijja daga farkon watan har zuwa ranar sallah anan hadisin ya ce al-amalu salih aiki salih azumi ma yana cikin aiki salih saboda haka ana son yin azumi cikin wannan kwana 10 din kenan wal muharrami wa rajab wa sha'ban ana son yin azumi na muharram da rajab da sha'ban azumin da ake kiran shi da azumin sofi misali wannan azumi akwai hadisi guda daya da yazo akan sa amma hadisi ne wanda yake da'ifi wani mutum ne daga cikin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya jima da sahabo da sahaba manzo da yazo gun shi da yazo gun manzo saboda ramewar shi da kanjinewar shi manzo ya kasa gane shi yace kai kuwa kamar na san ka na san gane ka yace ya ma ki ba ni ne wani ba kaza da kaza kaza ya kuta masa yace oh ho kai ne yace ya ya ka gane haka sai yace ai azumi nake yi kuma ba ta siya mutane sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace kai ya yace ai ka wahala tatta kanka misa za ka yi azumi kullum misa za ka yi azumi sai yace mata ka dinga yin azumi mana litilin litilin yace a karfi na yafi haka to litilin da alamis karfi na yafi haka to kwana uku a kowanne wata karfi na yafi haka har yaje yace masa to kai azumin wato al ashhurul hurum yace kai azumi da azumi na watanni al ashhurul hurum daga cikin ashhurul hurum din nan akwai al muharram akwai kuma rajab daga cikin su shi kuma sha'ban ya zo a hadisin Hafsa da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anhuma kowace daga cikin su take cewa babu watan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi fiye da watan sha'ban har ma Hafsa take cewa yasumu sha'bana ba'dahu bal kullahu malamai suke cewa kullahu dinnan yana nufin kaɗan ne manzo yake ragewa a watan sha'ban cikin ranakun da bayan azumi saboda waɗannan dalilai ne wasu suka ba da fatawan halarcin azumin da ake kiran shi da wai azumin tsofi in waɗannan dalilai suka tabbata dalilin yawaita azumi na watan sha'ban wannan tabbatacce ne sahihi ne babu sabani tsakanin malamai sannan akwai hadisin Aisha take cewa lam yasum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ash-shahra kullahu illa ramadan manzo bai taɓa yin azumi wata cikakke ba daga farkon watan har ƙarshe yace sai watan ramadan tace sai watan ramadan kaga wannan hadisin zai nuna hadisin da muka karanta na Aisha da Hafsa suna nufin a watan sha'ban yana yin azumi ranaku da yawa ne wanda yawan ranakun da yake yin azumin su a ciki har wasu sukan zata cewa duka sha'ban din yake yi to dan ka da waɗannan hadisai to za ka ga cewa to shi manzo sallallahu alaihi wasallama banda watan ramadan bai taɓa yin azumi cikakke daga farkon wata har ƙarshen shi ba to saboda haka abin da aka fi sowa waɗanda suke yin azumi na tsofi din nan kawai su lazamta wa kansu azumin litinin da alhamis litinin da alhamis kowanne wata suna da azumi takwas a shekara suna da azumi kusan 90 idan ka hada azumi 90 din ya hada musu da azumin watannin nan guda uku al-muharram da rajab da sha'ban da suke maimakon su hada azumi 90 a hade al-muharram da rajab da sha'ban a jere gashi kuma ba a samu wani gamsasshen dalilin haka ba tunda manzo bai taba yin azumi wata sun cikakke ba maimakon haka in suka yi azumi litilin alhamis sun yi azumin da yake da dalili ingantacce sannan cikin shekara za su samu azumi 90 da wani abu ya maye gurbin watanni uku wato kwanaki 90 da suke yin azuminsa suke kiran shi da suna azumin tsofi sannan kuma a lura babu wata ibada da aka kebanta ta da tsofi duk wata ibada da addinin musulunci ya karantar to ya game kowa ne namiji da ta mace ya da kuma tsofo da tsofuwa a matashi da babban mutum duk ya game su gabaki ɗaya babu wata ibada da aka ce ibada ce ta tsofi to saboda haka yin hakan shine yafi musu wa salasati ayyamin min kulli shahrin yace haka nan ana son yin azumi kwana uku a kowanne wata ya zo a hadisin Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu wadannan kwana uku to an fi so su kasance al-ayyamul bayd al'ayyamul bayd sune rana na 13 da 14 da 15 a kowanne wata wannan shi ne ake kiransa al'ayyamul bayd in za ka yi azumi kwana uku a kowanne wata to an fi so ka yi su waɗannan kwanaki guda uku wa kariha malikun an takuna albayda li firarihi an takuna albayda li firarihi min at-tahdid yace imamu mali yaki waɗannan ranaku guda uku su kasance al'ayyamul bayd ne yace abin da yasa yake haka li firarihi min at-tahdid saboda ya gujewa iyakancewa ya gujewa iyakancewa abin da yake nufi da wannan shine idan aka iyakancewa wani aka ce al'ayyamul bayd nan su zaka dinga yin azuminka na kwana uku a kowanne wata to yau da gobe saboda lazamtan su to sai ya zaci cewa ma wajibi ne duk wata ibada ta nafila ko mustahabi ko sunna to ba a so har akai wannan ibada din matsayin farilla to wannan shi yasa yace baya su a ketance waɗannan kwanaki uku din da cewa al'ayyamul bayd ne anan abu guda biyu ne na farko kariha duk abin da aka ce ma makruhi ba an hana ka yin sa bane na biyu kuma ya faɗi dalilin da yasa yaki kebanta kwanaki uku din da al'ayyamul bayd shine tsoron kada wasu waɗanda suka jahilci hukuncin azumin kwanaki uku nan a kowanne wata su zaci cewa wajibi ne wannan shi yasa kaga kenan idan mutum ya san da hukuncin waɗannan kwanaki guda uku yin azumi a cikin su ba wajibi bane ba a kiyin wannan azumi a cikin al'ayyamul bayd ranaku uku nan a gunsa ba وكذا كره صيام ست من شوال هكذا الامام مالك ياكي ين ازمينا ست شوال وتقانكي شدا من شوال نما يشي مخافة ان يلحقها الجاهل برمضان وانا انكي وجاهلين وانا بيسان حكمش صفا يشي صوران كدا وان جاهلي وان دي جاهل شي حكمش ست شوال يحدى سدى وترمضان ان يحدى سدى وترمضان ya canja addini ne gaba kidinsa saboda Allah subhanahu wataala da yace ayyamun ma'dudat sai yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sai yace wa man shahida minkum shahra falyasumhu wata ramadana yace kai ai azumi shi kuma sai yayi azumi har ya wuce shawwal abinda ake nufi in kai azuminka na ramadana sai ka aji kai sallah in kana so washe garin sallah sai ka daura sittu shawwal to amma wanda ya jahilci abu ba zai ajiye ya yi azumin sa na ramadan ya yi sallah ba sai ya jona sita shawwal ya tafi to saboda haka ne yake kenan sanan za ka fahimci cewa in mutum ya san hukuncin sa ba zai hada da azumin watan ramadan ba to imamu malik bai ki ba sannan kuma har yanzu yace wa kaza kariha yace makruhi yace a hakan ma makruhi ne yace ba haramun ba ويكره ذوق الملح للصائم يتي انكي دندنن جشري ga mai azumi wannan ya shafi mata yawanci kina cooking kice bari kici gishiri ya isa ko kuma bai isa ba wannan ba a son yin haka saboda idan miyar tayi zaki la Allah a zarce ko a hade fa in fa'ala zalika idan ya aikata haka ko ta aikata haka wa majjahu yato ta da aka daura miyar da aka daura miyar akan harshe shi aka ga yana da zaki sai aka tsotsa yace walam yasil ila halqihi amma bai isa zuwa makogoro ba minhu daga wannan gishirin ko dandanan shay'un komai bai isa zuwa makogoro dai to ba komai akan sa musulmin sa shine in ya isa makogoro to akwai ramuwa akan sa wa muqaddamatul jima'i makruhatun lis-sa'imi duk abubuwan da ake gabatar da yin su gabanin yin jima'i yace an ki yin su ga mai yin azumi kal qudlati yace kaman hada baki da baki wal jissa kaman hada jiki da jiki wan nazar al mustadam da kuma dawwamannen kallo tazura wa mijinta ido ko mijinta ya zura mata ido kallon da yake janyo sha'awa wal mula'aba da wasa da juna in ulimati salamatu min zalika idan an san da kubuta daga yin haka in an yi dai daga cikin wadannan abubuwa za a kubuta da mabiyi ko kuma maniyi ba za a kare azumi ba to wannan ya zama to makruhi wa illa amma idan ba san da kubuta daga yin wadannan abubuwa ba haruma alaihi zalika an haramta masa haka lakinnahu amma yace bayan an ce mishi haramun ne duk da ya san in ya aikata dai daga ciki imma ya fitar da mazi ko kuma mani duk da haka in ya aikata yace in amza min zalika in mazi ya fitar da yin dai daga cikin waɗannan abubuwa fa alaihi alqada'u faqat yace ramuwa ne kawai a kansa wa in amna in kuwa mani ya fitar a sha'awar sa da yin ɗaya daga cikin waɗancan abubuwa fa alaihi alqada'u wal kafara akwai ramuwa a haɗe da kafara a kansa wa qiyam ramadana yana nufin sallah ta tarawih sallah ta tarawih abinda hadisi ya tabbatar shine 11 ko kuma 13 kamar yadda ake a nan Najeriya kenan a yadda ake a Saudi 23 hadisi ne mawqufi ala Umar Umar bin Khattab shine yasa Ubay bin Ka'b ya dinga yin tarawih raka'a 23 wanda muke a nan dalilin shi yafi karfi hadisi ne Abdullah bin Umar ya rawaito hadisi ne Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito haka na Hafsa ta rawaito manzo sallallahu alaihi wasallama la fi ramadan wa la fi ghairihi fa ya qala nasil sidin shi ne dare sama da 13 wata ran yana 13 wata ran yana 11 to wa qiyam ramadan mustahabun muraqabun fihi iraya daren ramadan ko da tahajjudi ko kuma da tarawih duk ana kiran shi qiyam ramadan ana son sa kuma muraqabun fihi an kwadaitar akan yin sa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama yace man qama ramadan imanin wa tisaban duk wanda ya qiyam ramadan tarawih ko tahajjudi imanin saboda gaskanta Allah da imani da shi na cewa zai bashi ladan wa tisaban kuma saboda dogara ga Allah ko dangantaka ga Allah na kace itisabi kai abu dan Allah da ikhlasi wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunubinsa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito da wannan lafazi ya rawaito kuma da wani lafazi daban ma man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya rawaito da wannan lafazi Imam Muslim shi ma ya rawaito da wannan lafazin da shi malamin ya kawo man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa yastahabbu al-ifrad bihi yati ana son mutum qiyam ramadan din yayi shi kadai a gidan shi yake shi kadai a gidan shi abinda yasa sallah ce ta nafila duk wata sallah ta nafila an fi son yin ta a gida saboda haka yace wa yastahabbu al-infrad bihi in lam tu'attal al-masajid in ba a tsoran a kyale masallatai misali kowa in yaje keɓance yayi a gidansa to za a bar masallatai yanki ba a rayar da su ba to in kuwa za a samu waɗanda za su zo su yi a masallaci to kai ka yi a gidanka musamman ma ga wanda yake mahaddacin Qur'ani zai iya rera karatun Qur'ani karanta karatun Qur'ani shi da yaran shi da matan shi cikin gida kawai su yi qiyam ramadan su ko tahajjudi ko tarawih ya bi to kusan wannan shi ne karshen littafin gaba ki ɗaya wallahu a'lam Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya barwa kansa sani abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya ba mu ladansa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ga wanda suke son full kaset na shi al-ashmawiyya akwai a wajen malali haka nan ga wanda suke so za a iya samu su ko a handset haka ko a cd player na computer to duk za a iya samu su insha Allah zuwa gobe ko tv duk insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace
tambayan da biyu ne mallam na farko wanda aka ce za su bada za su ciyar in sun yi azumin ne za su ciyar kuma duka tare kenan za su in sun azumin kuma su ciyar kaman eh misali mata masu shayarwa misali su mata masu shayarwa na eh ya wadatar okay shine wannan mutumin da yaje wajen manzon Allah yace ya afka ma iyalin sa to ita iyalin kuma ya al'amarin ta sai tafsirin da malaman suke yi suna cewa idan tilasta ta yayi daukan ɗawainiyar kafara yana kan karshe zai misali hatsi ko shinkafa mudu 60 dinnan mudu 60 dinnan shi zai siyo ya zo ya ba shi in tilasta ya yi in kuma da haɗin kanta to ita za ta yi wa kanta amma duk dai kafara ya hau kansa na
alaikum wannan ni tambaya na kan ganin wannan littafin da muke kai mun ku kammala shi bayan sa wani littafi ne za a sa mana to mai so sai ya okay to dukkan